tazaran na da kyau saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai
da ƙarfin da za su kula da ƴaƴan da suke haifa kuma ba su da wani gamsasshiyar tarbiyyar da za su ba yaran su a irin wa'annan mutanen to gaskiya tazaran haihuwa ya halasta a gare su sannan kuma akwai jefe na biyu kuma iyalan da zaka gaje masha Allah alhamdulillah Allah ya wadata su da arziki amma wata kin matan shi tana da matsala wata in maybe wajen kaman haihuwan ta kan samu matsalan high blood pressure haka ko kuma dai yanayin cikin nata yana kawo mata da damuwa haka da matsaloli ta kan sha wahala in ji ta samu ciki to irin wa'annan mutanen su ma a rawa fahimtar tazaran haihuwa ya halasta a gare su to amma kuma in kika cire wa'annan mutane biyu wanda zaka ga kawai su ce su suna haihuwa kawai ba sa son haihuwa ne ko wani abu dai na dadin rayuwa gaskiya addini ba ta yarje musu ga tazaran haihuwa ba kuma a shawaran da zan ba mata shine a duk sanda zaki tazaran haihuwa ya zama tsakaninki da mijinki ne zauna ku shawara daga wannan lokacin zuwa wannan lokacin za ku yi tazaran haihuwa shekara 1 ne ko bayan shekara 2 ne ko bayan shekara 3 zaki iya tsakaninki da mijinki bai wannan shawaran yanayin kwanciyar auren ku kuka san yanda kuke yi shi to haka din dai za ku iya yin tazaran haihuwa ba tare da kun je ga asibiti ba saboda in kuka je asibiti gaskiya yawancin na asibiti din nan akan samu matsala
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a gaskiya dai maganan ba da tazara tsakanin haihuwa a wuri na abu mai kyau ne kuma a musulunce malamai da yawa ma suna magana idan dai kaman an samu ciki da maybe da goyo yana iya kawo ma mata illa wannan kuma ya zama kaman magana a cire kenan amma ba da tazara tsakanin haihuwa yana da kyau yawanci illolin maganin ne yasa mutane suke gudun shi misali kaman ni nan saboda ina da jiki to jiki na yana da ban san yanda zan sa shi ba kaman tendency na retaining yana rike ruwa yana dan kara kiba nan da nan da wuri so in dai har na ce zan yi magani na ba da tazara zai bani illa saboda sai da nayi bincike ga wurin likitoci game da wannan cewa zai iya kawo mu mutum ma ciwon suga ciwon hawan jini da sauran su wannan magungunan nayi magana da wani likita ne musulmi abin shi ya mun bayani guda har ya bani littafi yace in je in karanta in gani yanda abubuwan suke to ni dama ainihin ni a wuri na fa ni ban yadda da wani maganan shan magani ba amma dai ba da tazaran na da kyau saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya in bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai at least in ta ba da tazaran kaman shekara daya biyu ya danganta daga kowa da yanda yake so su suna iya bari shekara daya wasu bari shekara biyu shekara uku eri abun da na Allah ne haihuwa na Allah ne saboda ni nan da na bar na yayi yaro na yanzu shekaran shi bakwai kenan ban taba shan magani ko da panadol bane wai akan ba da tazara kuma dai Allah dai bai kawo ba shine so kuma ganin nake kaman shi yawancin maganin ma yafi illa ga mata su maza ba su da matsala matan ne dai yawanci abubuwan nan su alluran nan ne an ce akwai wani implant da ake sa a jikin fatan jiki ga pinsin da ake sha da dai sauran su wasu ma ni ban sani ba so opinion ina dai kenan ni a wurina yana da kyau saboda yaro ma zai samu kwarin jiki ya sha nono yanda ya kamata kafin a yaye shi sannan bayan an yaye yaro kuma uwa ta riga ta yi karfi da komai yaro ma yayi karfi ba zai zama kaman ka ga ciki ga goyo din nan ba
assalamu alaikum sunana Fatima Shagari maganin family planning wato akwai kala kala amma mace mai lalura tazaran haihuwa magana da muke magana kenan mace mai lalura ta ga cewa idan ta sa akwai wani abu da ake cewa shi karfe ne da ake cire mahaifa wancin roba ne yanzu da ake cire mahaifa idan ta sa wasu suna zubar da jini bai ta sa musu laulayi su gumuce magara su yi cikin laulayin ciki kau idan mace tana da al'ada wanda yake tsatsatsat yana zuwa cikin kowane kwana 26 zuwa 28 zuwa 30 da akwai wani abu da muke ce mishi bit cycle shi wannan kaman carbi yake za ta iya amfani da shi amma dole sai da yarjejeniya da mai gida da gudunmuwan shi ya wannan din yana da amfani kwarai idan mai gida ya yarda a yi kuma da akwai wanda yake shi na musulunci wannan kuma shi ma din da sai da idan mai gida zai yi yadda ya da yarjejeniya tsakanin su
sunana Fatima Ma'aji Masaya gaskiya ni a nawa ra'ayin na yarda da shi kuma ina yi dan nayi yara na uku shekara na kuma 11 yanzu zan cika shekara 11 kenan da haihuwa ina da dan da ya cika zai cika shekara 10 ina da shekara 6 kuma yanzu ina da shekara 7 kuma ina da shekara 3 to kin ga ai an yi tazara ya tazara alhamdulillah saboda menene ni dai gaskiya tazara yana mun ga mu saboda ina da yawan laulayi ko ba da yawan laulayi ba ma idan ina da ciki ba na iya yin abubuwa da yawa da nake so yi ko kula da mai gidana ko kula da yaran mu abubuwan gidana da yawa sai ya wahala ta kaina nake kuma sai ina da kaman kusan dai kowa yawanci dai haka dane in kana da ciki ka kanka kake kin gani idan ka dau ciki wata 9 ka zo ka haihu akalla ba kasar ba dai in ka haihu ma shi ma wata 3 5 6 zuwa 7 irin nan dai zaki nemi ki huta ki kula da yaro in kika haihu baba ya kare bane zaki shayarwa kika gama shayarwa kuma shi ma ka zo a dan kula da shi dai ya dan kai dai munzulin da zai iya dan a dan yaye shi sa pampers dan iza ya dan kai wani girman a samu dai a yi dai ana wara'ayi saboda gaskiya yana taimakawa sosai kima ki dan samu lafiyan jiki
kan jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu dai zamu leka birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulrauf ta tuntubi mata domin jin bayanai akan wannan tsari na tazarar haihuwa
masararo baka mu da saki saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe a yau muna tare ne da magidanta maza da mata inda zamu tattauna da su akan abin da ya shafi tazarar haihuwa tazarar haihuwa dai a lokacin da ya shigo arewacin Najeriya ya fuskanci kalubale daga mutanenmu da kuma malamai bayan dai da aka samu cikakkun bayanai waɗansu sun ba shi goyon baya waɗansu kuma suka ci gaba da mishi mugun fassara amma a halin da ake ciki an samu magidanta da yawa waɗanda idan aka samu matsala na zamantakewar aure to akan danganta shi ne da kila yawan haihuwa ko kuma rashin samun kudin da za a biya bukatun iyali shi wannan shiri na tazarar haihuwa ya samu tagomashi a halin yanzu ya samu karbuwa amma ba mu san dalilai waɗanda nan magidanta za su bamu na yadda aka yi shi wannan shiri ya samu karbuwa a inda kan suka fahimci ko amfaninsa ne ko kuma yaya ne dai za mu ji daga bakinsu malamai barkan ku da zuwa
barkanku da warhaka
to duk da an ce abin ya fi shafan mata ne wato su ne suke yin tazarar haihuwa amma akwai shi ma tsarin tazarar haihuwa wanda aka keɓance domin maza amma zan fara da mazan ne tunda an ce a kowane gida dai akwai shugaba kuma shugaba shine namiji kuma za shin menene dalilan da yasa kuka karɓi wannan tsari na tazarar haihuwa
wannan tambaya da kika yi ya fahimta da kuma nazari kika ce me yasa muka karɓi wannan tazarar haihuwa akwai fuskoki akwai fuskoki na zamantakewa akwai kuma fuskoki na bangaren addini tazarar haihuwa idan ka ce yau ba ka san tazarar haihuwa don gudun talauci shi ne babban illa a mu musulmai amma kuma in ka ce ba ka san tazarar haihuwa don wani al'amari da kake son kai nasara a kan shi wannan na ji malamai sun ce ba laifi ba ne masha Allah yawan zira'a da zaka tara ba su samu darajar da ya kamata su samu daga uwarsu ba ba su samu darajar da ya kamata su samu daga ubansu ba
kulawa
to yana tashi ya zama kamar wani abu ne da ake ce mai aikin banza har Hausa suka yi kari suka ce da haihuwar yuyu ga rada da kwakwara misali rashin wadata na sa a haifi yara da yawa a gida da zaki ga ɗakin ya ki tsafta makarantar da za su je ba ba hali na addini ba za a je ba na zamani na boko ba za a je ba a tsaftace zaki ba za a iya ba a ba su abincin da Allah ya ce haƙƙi ne ba za a ba su ba tufafi ba za a ba su ba ki idan kika shiga wani gidan kika ga yanda zira'a suke saboda tausayi sai ki kusa kuka dan menene dan ita ma haihuwa an ce makauniya ce inda dadi ke ba nan take je ga wasu inda buya take
haka ne to amma an ce haihuwa albarka ce kuma ko
albarka ce daga Allah subhanahu wataala amma kai uba ko ke uwa in kun inganta abin da kuka samu kuma kun roki Allah kai Allah ya shirya su to wannan albarka ce babba amma muddin kaddan ka haifi ƴaƴan da zaka baka damu da su ba saboda rashin wadata baka san inda suka kwana ba babu sana'a babu boko babu abinci ba a cikin rusu din da to kinga wannan shine babban illan da za muke fuskanta kuma zaki ga din inda kuma aka dan tazarata haihuwa aka yi ta baina-baina to zaki ga ko a cikin gida ne ma matan ta tai haihu da yawa daban take da wacce ba ta haihu da yawa ba
anya baran ji wannan ko an shi kila yana goyen baya masu zuba hannun
wannan abokin tattauna wannan mu'amala da ni da shi gaskiya akwai abin da ya manta shi al'amari na haihuwa ai daga Allah ne na daya sannan kuma duk inda yake da al'umma to ka duba ka gari zaka ga akwai arziki a wajen misali kasar Sin duk duniya ba kasar da takaita yawan al'umma sannan ko duk duniya ba kasar da takaita arziki duk kin kawo kasuwancin ka sai kana ce maka Sin
to amma ba ka ganin saboda su ba ma abin ya ta'azzara yawan jama'an nasu ya sai da suka kai ga da san ce ai biyu mai za ta kai ga ƴaƴa ɗaya kawai aka halitta ko wani
to ai abinda nake so ki gane ko kun ce mutane su gane shi sun fara ne yahuda wasu mu musu suka ka gida
anya China fa na ɗaya daga cikin kasashen da ba a juya musu
a ina ga ya miki wannan magana a nan kasar mu Najeriya duk gidan da ke da yin al'umma in kin ga gidan nan abin da ya lissafo rashin tsaftace muhalli da rashin tsaftace yaran da kuma ba su haƙoƙin su in kin kika duba haka ko to akwai matsala tsakanin uban da uwa
anya maran tambayi mace hajiya ta
kin
taba haihuwa kin san yaya ai yake kin daga daukan ciki har zuwa haihuwa saboda haka kin san me mace take bukata ko da ma likita bai ce ba ana ki fahimta menene amfanin da mace za ta samu idan tana tazarar haihuwa
eh to gaskiya kamar yanda kika ce zan dan iya bin bayan su zan iya kaucewa amfanin shi shine ga lafiyarta idan ba ta da cikakken lafiya ya za a yi ta reni ma yaran da ke gabanta
ga kuma wani cikin
ba duka maza bane suke iya da su kira sadaukar da lokacin
su na su kam a yanzu
akan samu matasa da za su tsaya a gida su taya matan su suka san cewa matan suna bin doka yanda aka ba musu amma ni da gaskiya ana wani ra'ayin zan so in yi tazarar haihuwa amma kuma gwara ka dan haifa in ka dan haifa tukunna sai ka dakatar to gaskiya ni dai ni na a ra'ayina na fi son mace ta yi tazarar haihuwa saboda ga lafiyar kanta idan ba ta da lafiya za a yi ta gyara gidanta idan ba ta da lafiya za a yi ta kula da shi kansa ne gidan saboda a dalilin rashin bashi cikakken kulawa in ba wai in namiji ka samu dai irin mai dan tsoron Allah ba gaskiya zai iya zuwa ya je yana liƙe-liƙe a waje ni dai kan na bi ra'ayin gwara in yi tazarar haihuwa saboda yafi
to kuna ji dai ita wanda abin ya fi shafa wajen dai alhakin daukan cikin da kuma haifa ta ba ku sujin cewa yana da amfani a jikin ta da lafiyar ta kuma ingancin yanda za ta ba miji kulawa da ƴaƴan ba gaba ki daya to a halin yanzu za ku ga waɗansu mazajen duk an tsara cewa kana idan ma macen ta taurin kan cewa ba za ta yi amfani da wannan tazarar haihuwan ba kai ma an baka hanyoyin da za ka iya bi wurin yin tazarar haihuwan amma sai ku ce a macen ne kawai za ta yi kuma in ba ta yi ba akwai matsala a gida shin wannan wani hujja ne
hujja ne
to me yasa ka ce
abin da yasa hujja ne sanda aka fara fito da tazarar haihuwa a kasar duniya gaba daya a maganar mace aka soma sai daga baya da ilimi ya iliminta sai aka fito da maza kuma a yanzu yana tabbatar miki in kika tara maza 20 wani bai san ma akwai tazarar haihuwa da za a iya mana miji ba duk dai a kullum
wannan dai fadakarwa da ake tani
to ai har yanzu ba ai fadakar da shi kamar yadda aka fadakar da mata ba saboda wannan shirye-shirye an dade ana yi akan mata amma na maza da za a ce a dan jingine na mata zuwa wani lokaci a shekara biyu zuwa uku ana wayar mu da mutanen birane da mutanen kauyaku ai akan cewa kai ma fa akwai gudunmuwar da zaka iya dauka akan tazarar haihuwa ba mace kadai za ta iya tazarar haihuwa nan ba za ka iya yi za ta iya yi kuma a yin ya fi amfani saboda menene ai ya fi amfani za ka kula da abin da ka haifa ko da babu wadata a hankali Allah zai hanga maka ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi amma duk abin da ya maka yawa ko arziki ne yawa
bai da dadi
yana son tsari idan arziki ko arziki ne yawa a hannun mai shi bai da dadi komai ana son shi zama kada ranka da hannu baina
to amma wai kai ka manta da iyaye da kakannin da suke son a haihu kuɗin nan da yawa na gona a kai gona na talla su je su talla na waye dai a cikin gida dai ya cika a ce ɗayan ka nawa kana bugun kirji kana ayana tawanin da biyar me yasa
masu zamanin sun wuce shi ma kanshi zamanin ya wuce sabili kuwa saboda su inda a ce ana mutuwa a dawo idan suka dawo su ne ma masu karban wannan abin fere da saboda karki manta irin abincin da suke ci daban irin rayuwar da suke daban hatta a yanzu a zamanin mu ruwa na sayi makaranta
rayuwa
ce aka yi ko da kudin ka ko ba kudin ka sai ka shekara 100 lafiya wannan har yi shekara 100 nan ba ta kuma shi allura ba bai taba shan magani ba
saboda yawancin cututtuka ne yanzu
ne masha Allah to yanzu kin ga yanzu babu yanda za a ce rayuwar mutanen da mu da yanzu an ce ma Allah shine zamani zamanin da Allah ya kawo mu da bandana su yau mu gashi ana ga mana 60 na au 70 na su ko can sai su ninka
shi yasa kenan kuke mu matan in huciya kuna son ku huta kuna son jin dadin rayuwa saboda haka sai na haihuwa
baba tun jin dadin rayuwa bane yasa ake son a daina haihuwa karki manta
kun ci a tsagaita maganan haihuwa wato a dinga ba da tazara tsakanin ku wani dan
duk ba wai zan jin dadi ake so a tsagaita haihuwa ba karki manta babu magidanci ko magidanciyar da take so yau a ce dan ta dawo daga makaranta an koro shi zai zauna tsakani da Allah duk ran iyaye baya so to in ka haife su ya zama to cewa ka rasa ina zaka kai wannan ka rasa mi rike maka wannan tsakani da Allah ya za a aika iya bacci ka ji dadi ai tunani idan ya maka yawa gazira a ka rasa ni zaka daita wani ciwo zai iya shiga ka
hanya kuma baccin shi zai hada mun share ko
ina da kenan ai al'amari na wannan tazaran ko da ne bayani da zukan cewa gashi kashi ai din tazaran yana da matukar fa'ida a wannan zamani namu kamar da abokin hirana ya fadi kan cewa mutanen da suna yin ninka abin da muke to lalle mutanen da daban da nan yanzu saboda yanzu in baka rage ma dan rayuwa ba za ka rage dan wahalar da kake sha kuma yin tazaran nan yana da matukar fa'ida ga al'umma saboda duk inda aka ce an cin kusurin nan to akwai matsala yaran yanzu ba yaran ne irin na da ba wanda suke jin bari-bari yaran yanzu ba sa jin bari-bari in baka bari dan ka ce wayar bari abu kafin ma ka ce abu dan baka kai bari zai buga maka kai sai ka shiga wani halin da
ba kuma tarbiyya ma
maganar tarbiyya ma ta sannan kuma ga maganar abinci ga maganar boko ga maganar islamiyya da sauran rayuwar mu gaba daya kuma yanzu gashi sai Allah ya dauko mana son ya kan yi dora akan mu in kana da yara da yawa sai ka rasa mata ina zaka fara tarewa to amma in aka ce kana da daidai gurgudu to wallahi rayuwar ka zaka ji ta cikin sauki su cikin sauki cikin ni'ima ba wani takura tazaran nan yana da matukar fa'ida
to ke da baiwar Allah ke ce wanda idan aka tashi yin tazarar ke aka fi aikawa da abin wato ke ke daukar maganin ko kuma dabarun da ake yin tazarar haihuwa ba ki dan ana cewa wayansu matan suna tsorata saura cewa akwai illoli a ciki da sauransu
gaskiya ba shi da illa inda rashin illa da yake kafin ki fara sai an miki gwaji an ga wani iri ne zai dauke ki allura ne ko kuma gani alluran ma akwai watanni kashi kashi ne gwada kuma inda suke sha yake da illa sai dai gaskiya an mace ba ta samu cima ne kyau ba ko to wanda kika samu alhamdulillah kika yi shi da yanda ya kamata kika ci zaki ga ma kin buma wanda za ta ci kayan masarufi ne tsada
kin ga akwai kwanciyar hankali a jiki
to kin gani kuma gaskiya zaka so kai tazaran haihuwa saboda mu yanzu gaskiya muna da son yaya daya ma ba dan kana so ba sai ka nemi ma ka kara to in ka tuna wahalar sai ka ce kai bari dai in huta in mai da kuma ran jiki
na haka ne kuma zaman dan gwasa ai ma auga
yawa kin gani da yaje ga ƴar tagwas a waje gwara ƴar tagwas din tana ciki kuma in mu yanzu ƴaƴan mun riga da mu da ƴaƴan mu sun zama kamar ƴaƴan awagi su mu muna bayan su suna gaba kin ga ko dole mu tattala su kuma dole kai tazara haihuwa nan saboda ka ba su cikakken kulawa da tarbiyya
to Allah ya taimake mu
kamar saurare bari mu kammala shirin da filin kwalamar mu inda za mu ba binta dama ta jiyo mana bayanai akan tuwon da layi
jama masararan mu barkamu da sake saduwa a bangaren mu na girke da girke a cikin shirin mu na yau da gobe a yau ma muna tare da malama Hawwa
Marazain
wacce za ta kawo mana wani makulashi shi ma irin nasu na Maiduguri malama bismillah me muke da shi yau
to assalamu alaikum jama'a yau zan koya muku yadda za mu yi tuwon da layi daga Maiduguri tuwon da layi wani tuwo ne wanda yake gaskiya ba kowa ya san shi ba
to tuwon da layi
shi da layin gari ne daga gero ake yin shi
ce shi sai ke da fulani wanda daga kuna ce gero
ce muna ce sosai ba kuwa to shi tuwon da layi idan kika nemi garin ki na da layi to kika yi talgenta kika sa a wuta to zaki zauna ne a wurin shi ba za ka tashi ba yanda za ka tashi ka bar shi saboda in kika bar shi zai yi gudaji
to ai malama kaman kin dan hanzari shi kin ce daga jero ake yin sa ya ake sarrafa shi
gaskiya wurin sarrafa shi ba kowa ke sarrafa shi ba akwai masu asali su wannan bangaren bangare ne daban su suke sarrafa shi sai dai su ya gari ne gari ne to zaka zo kai zaka dama shi to in kai talgen shi to nan fa shi din zaka yi ta juyawa ba sai ka yi zuba mai wani gari ka tuka shi ba
to kenan da kauri ake
da kaurin shi ake yin shi sosai so shi yana yi yana kana juya shi ne yana kauri yana ƙara kauri har sai zamo ya zama yayi ƙarfi so idan ya fara ƙarfi zaka fara zuba mai mangyada
au
ana tuka shi ana dan sa mai mangyada
to an ake sa mangyada to man shanu fara yasa
a mangyada
to
muke sa mai to ana tuka shi ana sa mai mangyada har zai zo yayi ƙarfi ya zama tuwo to in yayi karfin nan ya zama tuwo za a kwashe shi in an kwashe shi a kwano inda kika san gilashi haka zaki kan shi
wato yana kalli
yana kalli
ni yan mutane yana tsinki
yana kalli sosai ma to wan anan tuwo kuma akan ci ne wasu ma dan dadin shi wasu ma ba sai sun yi mishi wani miya daban ba sukan ci da miyan stew amma yawanci mu mukan ci shi da miyan ganye miyan alayyahu haka
to miyan yakuwa
yauwa miyan yakuwa ko miyan egusi
to miyan gada
haka wani lokaci ko miyan gada duk mukan ci shi
to ana sa ma miyan nama ko
kuma ana sa ma miyan nama
to irin wannan tuwo ana ba baki
sosai ma
muna shirin zuwa Maiduguri nan na da saboda
to ai ko ki garza ya kamata ki garza ya ki
zo to ana ganin shi ne
ya kamata ki garza ya kam ki zo saboda ki ci wannan tuwo
zan taho miki da buhu buhun fulani
yawa ai ko wani mutanen namu ba ai gara su zo su ci
su ga inda
ake sarrafa su ga inda ake sarrafa gero ba irin nasu ba sai dai su yi furasi da mu
to fulani ne kalubale ga yau ga tuwon da layi
to gaskiya tuwon da layi kenan
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta tana gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.